Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Kotun koli ta soke zaben gwamnatin jihar Bayelsa mai jiran rantsuwar kama aiki a gobe Juma'a tare da umartar hukumar zabe da ta baiwa wanda ya zo na biyu shaidar nasarar cin zaben wanda aka gudanar cikin watan Nuwamba bara. Fada shugaban kasa ta mayar da martani dangane da ihun da waɗansu fasatattun matasa suka yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya kai ziyarar jaje jihar Borno. Masana tattalin arziki na cigaba da yin sharhi dangane da dalilan da suka sanya bankin duniya fadda rahoton cewar kaso 87 na matalautan ƙasar nan na yankin arewa ne. Al'ummar ƙaramar hukumar Warawa sun nemi da majalisar dokokin jihar Kano da ta sake yin mi'ara koma baya dangane da matakin da ta ɗauka na cire ɗansu daga shugabancin masu rinjaye a wannan majalisa. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro, assalamu alaikum. Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. Kotun koli ta soke zaben gwamnatin jihar Bayelsa mai jiran gado David Leon na jam'iyyar APC kwana guda gabanin ya karɓi rantsuwar kama aiki. Alƙalan kotun su biyar wanda mai shari'a Mary Peter Odili ta jagoranta sun ce sun soke zaben ne saboda mataimakin Dr. David ɗin wato biyu bara kuma ya miƙa wa hukumar zaben ta INEC takardun bogi ne domin barin sa ya tsaya takara a zaben gwamnatin jihar da aka gudanar na ranar 16 ga watan Nuwambar bara. Tunda kotun ta yi umarci hukumar zaɓe da ta karɓe takardar sakamakon lashe zaɓe daga hannun Mr. Leon domin baiwa wanda ya zo na biyu a zaben shirin nasarar zama zababben gwamnan jihar ta Bayelsa. A dai zaben na watan Nuwamba, Mr. David Leon na jam'iyyar APC shine yake da ƙuri'u masu rinjaye da yawa sai kai 352,552, sai kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP Mr. Dewi Diri wanda ke da ƙuri'u 143,172. Tama yayin tattaunawa da manema labarai jim kaɗan bayan yanke hukuncin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adams Oshomole ya ce babu ta inda kotun ta yi umarnin rantsar da ɗan takarar jam'iyyar PDP, a don haka babu wanda za a rantsar matsayin gwamnan jihar ta Bayelsa a gobe Juma'a. Ya ce a hali irin wannan babu wanda ya cancanci rantsuwa face shi David Leon, domin wanda ke biye masan wato ɗan takarar jam'iyyar PDP bai cika ƙa'idar samun nasarar lashe zaɓe ba a bisa doka ta ƙasa, domin bai samu kaso 1/4 yawan ƙuri'un da aka kada ba a dai zaben da ya gabatan. Magana ce dai da zamu yi mata wakafi domin ji da kuma dakon mataki na gaba da hukumar zaben ta ƙasa za ta ɗauka yayin da ake jajibarin rantsar da sabon gwamnan jihar ta Bayelsa. Ta wannan kenan. Ga dukkanin masu bibiyar lamuran mulki da sha'anin siyasa a ƙasar nan, an kwana da sanin ihun da waɗansu fusatattun matasa suka yi wa tawagar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jiya Laraba lokacin da ya je ziyarar jajantawa ga al'ummar jihar Borno dangane da wani hari da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai yankin Auno da ke wannan jiha ta Borno. A kan wannan, fadar shugaban ƙasa ta yi martani ta bakin kakakinta Malam Garba Shehu wanda ya ce waɗannan matasa tsirararru ba su yi wa al'ummar jihar Borno adalci ba, domin duniya ta san irin goyon bayan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke samu ba wai kawai a zaben 2015 da ya gabata ba, har ma dai da zaben 2019 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa abokan takararsa fitinkau wanda ke nuna irin farin jini da ƙauna da al'ummar jihar Borno ke yi masa. Ya ce fitowar waɗansu tsirarin matasa domin yi masa ihu na nuna cewar akwai wata ƙullaliya ne a ƙasa.
Wannan da wani muhimmanci ba, kuma alhamdulillahi ta san gwamnatin jihar Borno sun saki hotuna nasu na bidiyo a wanda ya nuna gaskiyar abin da ya faru. Maiduguri cika ta yi da jama'a tun daga airport har zuwa fadar Shehun Borno, tafiya wajen kilomita 5, jama'a har da dama sai sun duke da tsantsiya, sun duke da takardu da hotuna na Buhari suna jijjina suna alasan barka. Akwai ɗan ƙalilan ni ma na gan su a wani kamar ɗan wani wuri da suka tara kansu suna ba masu wannan mu ya bai bada mamaki ba, tunda yau shugaban Muhammadu Buhari kusan da aka yi zaɓe a jihar Borno da wan ƙasa ƙuri'a 836 ya samu, wanda ya takara da shi 77 ya samu, kaga wato wannan bai fi kashi 7% kuma kashi 6% na ƙuri'a da aka bayar ba. Ita kanta garin Borno shugaban Muhammadu Buhari ya samu ƙuri'a 840. da shi da wanda ta tare da shi dubu tare ya samu saboda haka ba wai zancan wai a yi jayayya da ƙarfi ko kuma martaba da gidan jama'a da Buhari ke yi ta jihar Borno sun karunci masu kaunar baki wanda ma ya aika da wancan bidiyo na farko wannan ganin ya yi musu rashin adalci kwarai da gaske
amma wasu maganar da ake yi shine wancan wata magana ce kamar ta zabe da aka yi yanzu kuma har-harin ka ganin sun dawo a wannan jihar da a baya 2016 zuwa 2017 da an yi maganin su wannan yana nuna kamar mutanen Maiduguri ba su ji dadi ba musamman kiraye-kiraye da ake yi cewa a cire hasoshin tsaron kasar nan shugaban kasa Muhammadu Buhari har yanzu bai yi ba kuma suna nuna rashin jin daɗin su ne da tsaron kasar
gaskiya ne cewa tana hakunno kanta jihar Borno kuma ba dadi kuma Allah ya da za a maganin ta kamar yadda gwamna ya faɗa kwado shi Borno Elders ga sarakuna duk suna wurin shekarar 2016 zuwa 2014 kusan su ana zargin kamar an ma gama da Boko Haram amma kuma gashi tana ta gansu ko kanta ta dawo saboda haka ita gwamnatin Buhari ta nuna za ta iya ba ta gaza ba wannan abu da ya taso shi ma na kwanan nan za a yi maganin sa abin da ake ta kira da jama'a shi ne idan ba tare da haɗin kan al'ummomi ba soja su kaɗai ba su isa su murkushe wannan fitina ba kamar yadda shugaban Muhammadu Buhari ya faɗa maharan nan fa an ce sun koma gidan tafkin cai to mutumin da ya ɗauko makami ya taho zai zo mai dubu daga cikin daji rino mai da ta fuye na wani rubi to idan jama'a sun gani ba su sanar da jami'an tsaro ba har a ce an shigo garin Maiduguri ko kuma bayan garin Maiduguri a bi ta aiki to ai abin da ban mamaki kwarai da gaske gwamnati za ta yi kokari ta gyara harkar rashin kayan aiki na soja a kyautata musu kuma a karfafa musu gwiwa su ci gaba da wannan amma su ma jama'a suna kasgudun wanda za su bada
kenan ba magana ce ta a cire hafsoshin tsaron kasa a sauya su ba
ai shi wannan magana ta cire nadi da cirewa kurmi na shugaban kasa ne shi kadai ko wani ne ya dauki su kan sai su mu baki a cikin karan bane ko waye sa baki a cikin kuma a matsayin sa na shugaba kuma komanda na hafsoshin dundunonin mayakan sama da kasa da na ruwa abin da yake yawanci masu murkushin nan ba hangen su suke ba saboda haka ya kamata a sauraron war a gani yayin da yake cancantar cire shin shi fi zai haka ba za su gagare shi ba
Malam Garba Shehu kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a kafafen yada labarai. Magana ce dai dake zuwa daidai lokacin da anan Kano Malam Ibrahim Shekarau ke ci gaba da samun radi daga bakin ƴan Buhari. A dalilin ra'ayinsa da ya bayyana cewa dai ba zai goyi bayan shugaban kasa Buhari ba, matukar maganar zango na uku ta taso. Alhaji Musa Danbinni ya ce masu suka shekaran akan wancan ra'ayi nasa sun yi wa sha'anin mulki gurguwar fahimta, domin ya ce ko bayan yankan hanzari da tsarin mulkin kasa ya yi wa wata magana ta zango na uku, ina nasarorin da Buhari ya samar tun bayan shugabansa kan karagar mulki da har za a gabe can shekaran, domin dai ya ce ba zai goyi bayan sartan ba.
Tsarin mulkin Najeriya ya ce duk mutumin da yake kan shugabanci musamman na ƙasa in zai sake koma bayan ya gama tayam ɗinsa na shekara 8 sai an yi gyaran tsarin mulki. To gyaran tsarin mulki wa abu ne mai sauki a yanzu kuma ma an yi ai an taba jarabawa za a yi a lokacin Obasanjo amma bai yiwu ba har kuɗi aka zo da su majalisa amma bai yiwu ba. Duk da ana ganin yanzu mai nadama na ne wani abu ne mai sauki kuma ba ra'ayinsa bane ya ce idan dai za a yi shi ba zai goyi bayansa ba. Yana da right kuma mutane da yawa waɗanda yanzu an kai bincike su ka je kai kuturanka nawa a cikin gari za ka ji ba za su sake zaɓar Buhari ba domin sun samu abubuwa na tsintar kansu a cikin halin ha'ula'i.
Ma idan ka faɗa haka wani yana gani kuna ɗaya daga cikin waɗanda kuka yi bara'a ga jam'iyyarku ta PDP kuka dawo kai ma kana goyon bayan wancan mataki na shi tsohon gwamna ko kuma a kai kana ganin a Buhari an samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Zance ne na shi ya ce idan dai za a yi ni yanzu dan APC ne amma maganar gaskiya ai abinda ake tafiya a yanzu kowa ba dadin rayuwar da yake jiwo ba dadin zarafin kasar da yake jiwo
kuna da na sani na barin jam'iyyar ku ta PDP kenan
wannan abu ne da an kastinta uku wannan mu ba ni kadai ba zaka ji irin wayannan abubuwa daga baki wannan mutane saboda zarafin tsaron nan kadai ya isa ya kawo Buhari cikas a kasa a ce zai sake koma ya maimaita wannan abu ne mai
yanzu akwai yiwuwar Ungulu za ta koma gidanta na
a yanzu dai ni dan APC ne ban sani ba anan gaba amma dai a yanzu dan APC ne ni kuma ina faɗar gaskiya ne saboda shi magana da mai girma Sadaunan Kano yayi ai akan turbati
ina gani wai dama ya dade yana kalubalanta shi shugaban kasa Muhammadu Buhari duk da ana ganin ya shiga rigar Buhari ne ya samu biyan bukata
da ji wannan gorin amma dai na san sanda muke PDP su suna ANPP shine yake shigiya gaba suke tafiya kotu akan shari'o'i da aka danga yi da Muhammadu Buhari da gwamnatin mu ta PDP a wannan lokaci tsohon jam'iyya ta shine kan gaba shi yake zuwa ya lauyoyi shi ke tafiya kotu shi ake gani daga Kano yayi sahun gaba ya tafi amma zan an ce bai taimake shi ba wannan zance ne na irin wannan na butulci na siyasa mutane sa zo sa iya faɗa wannan amma dai zance ne na shi ya tsaya kan ra'ayin shi kuma wannan ra'ayin shi yana nan kuma mai kyau ne domin cewar dai ba zai goyi bayan sa ba idan dai zai sad time na san kuma sad time a Najeriya zai wahala a yanzu
dariyar da dama ɗan waɗanda kuka taho kuka bari a jam'iyyar ku za su sake muku dariya sakamakon ana ganin kun shigo dama an muku alƙawarinka a jam'iyyar APC kuma ba a cika ba yanzu kun fara kalubalantar
wallahi ba wani alƙawari da ya samu wannan magana babu wani alƙawari da aka yi mana aka saba muna nan a APC ko muna taimakon APC kuma za mu ci gaba da taimaka a APC
Alhaji Musa dan birni kenan a nan gaba za mu ji abinda masana yake cewa kan dalilan da yasa bankin duniya fitar rahoton cewar kaso 87 na yawan matalautan kasar nan a yankin arewa ne amma dai kafin nan matashi Sani Yelo Gujiya ya zo da bayyana shakkunsa na tsamin dangantaka da ake ganin akwai tsakanin tsohon gwamna Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma takwaransa gwamna Abdullahi Umar Ganduje a cewar sa jagororin biyu suna tare har gaban gobe domin a cewar shugaban na kungiyar Afeda Biri barin shugabancin jami'ar APC a matakin mazabu zuwa na kananan hukumomi da gwamna Abdullahi Umar Gandujan yayi ya isa tabbatar da cewar dangantakar su tana nan daram
mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka ce za ka yi wa Rabi'u Musa Kwankwaso ritaya irin ta siyasa ina so in tabbatar wa da al'ummar jihar Kano wannan yar birin-birin ce tsakanin Abdullahi Umar Ganduje da Rabi'u Musa Kwankwaso bakin su daya Rabi'u Musa Kwankwaso ya taimaki Abdullahi Umar Ganduje Abdullahi Umar Ganduje ka fito ka taimaki al'ummar jihar Kano ka taimaki ƴan jam'iyya idan da gaske ne Abdullahi Umar Ganduje za ka yi wa Rabi'u Musa Kwankwaso ritaya irin ta siyasa ka fito ka kafa kwamiti ayi bincike a ministry of local government lokacin Rabi'u Musa Kwankwaso
eh bincikin abin da yake shine commissioner ta
shi isa na ga maka bakin su daya duk irin badakalar da akai a 5 km hayyau Abdullahi Umar Ganduje bai ce komai ba kuma ka fito ka kafa committee ayi bincike a ma'aikatar ayyuka da gidaje ta Abba Kabiru duk inda ka sani da maganar kananan hukumomi da maganar commissioner ayyuka a nan rushin gwamnati yake Rabi'u Musa Kwankwaso planning ne da shi irin na siyasa in Abdullahi Umar Ganduje ya tsallake bakin su daya in Abba ya dawo bakin su daya dan haka Rabi'u Musa Kwankwaso da Abdullahi Umar Ganduje ni Sani Yelo Gurje na fada na ce bakin ku daya
amma dai ai an yi wannan binciken a baya ma ba a ga komai ba ko
ina tabbatar maka Khalil lissafin dan haka yake din mai hankalin da yake jihar Kano ya san bakin su daya ni abin da nake tausayi 2023 ina tausaya mutanen Malam Ibrahim Shekarau ina tausaya wa mutanen Muhammadu Buhari Rabi'u Musa Kwankwaso zai dawo APC saboda bukata irin tasa da shi da Abdullahi Umar Ganduje wannan ita ce magana ta gaskiya kuma al'umma ku rubuta ku aje yanzu Rabi'u Suleiman Bucci ya dawo shauraran Rabi'u Musa Kwankwaso ina kira ga dan majalisar jaha mai wakiltar karamar hukumar Kibiya Shehu Fambar kai ka dawo cikin jam'iyyar APC domin mu al'umar yankin Ranabun Kura Kibiya mun san amfanin ka domin kai ka ci zabe a karamar hukumar Kibiya ba Rabi'u Musa Kwankwaso bane icciyo maka zabe kana da al'umma a karamar hukumar Kibiya dan haka kai ka hada kayanka ka taho APC in ka zo APC kai ne jagora a karamar hukumar Kibiya
Sani Yelo Gujiya kenan shugaban kungiyar Afeda Biri nan Kano yanzu yankin karamar hukumar Warawa da shugaban karamar hukumar Honorable Yusuf Abdullahi Dan Lasan ke bayyana alhinin mutanen sa daga na da cire Honorable Labaran Abdul Madari da majalisar dokokin Kano ta yi a makon jiya inda yake fayyacewa duniya cewa dai ba su dauki wannan mataki ba domin sun same shi da laifi a dan haka yake jan hankalin majalisar da ta yi mi arako ma baya dangane da wancan mataki da suka dauka
mu jaddada goyon bayanmu da kuma alhiminmu ga mai gidanmu jagoranmu Alhaji Rabban Abdul Madari wakilin mu a majalisar dokoki na karamar hukumar Warawa wannan abu da ya faru mun tabbata ba shi da laifi kuma bai taba yi wa majalisa laifi ba bai taba yi wa gwamna laifi ba kuma bai taba yi wa ƴan wara laifi ba saboda haka muna kira ga majalisar dokoki ta jihar Kano ta duba ta tankare ta rene ta dawo mana da shi kan matsayinsa domin irin jajircewa da yake majalisa yana taimakawa jama'a yana taimakawa al'umma kuma mun tabbata ba shi da laifi mai girma sifika dubu jam'iyya dama jam'iyya ce ta bada shi ta jihar Kano domin zo ya kare mutuncin da muradinta muna jan hankalin majalisa ta duba ta gani ta mayar mada shi kan gurbinsa domin ci gaba da irin ayyukan na alheri kuma ina tabbatar wa mutanen karamar hukumar Warawa ina so sanar da ku irin halin da shugabanmu yake ciki da irin abin da aka yi wanda mu bamu ji dadi ba muna jan hankalin majalisa ta taimaka ta dawo da shi kan kujerarsa a halin yanzu kuma muna so mai girma gwamna ya shiga cikin wannan lamari domin a tabbatar da cewa an mai da shi kan matsayinsa ba tare da wani bata lokaci ba kuma muna jan hankalin hankali ne wannan ba duwai muna wa majalisa katsalandan bane muna so ta duba daga cewa bai fayi laifi ba a tausaya mutanen karamar hukumar wara irin halin da suka
Honorable Yusuf Abdullahi dan Lasan kenan shugaban karamar hukumar Warawa. Shi kuwa Muhammad Abdullahi Garko shugaban SUG na kungiyar daliban makarantar Sa'ada Tirimi dake nan Kano ya jagoranci wata sawaga ne domin kai ziyara girmamawa baga Honorable Yahaya Adamu Garin Ali domin tabbatar masa da goyen bayan da suke masa dangane da yadda yake dawainiya da dalibai. Baya ga ayyukan raye kasa da al'umma Garko ke amfana a dalilin sa.
Gudunmawa da ike bayarwa ta harkar dalibai da matasa da mata da kuma mukamai daban-daban da yake a karamar hukumar Garko da ayyuka da ike kawowa na ci gaba a karamar hukumar Garko da ofofi da irin abaiwa dalibai da kuma ma'aikatu da irin ɗiban ma'aikata da samar da ayyuka na ci gaba a karamar hukumar Garko. Wannan muka duba cancantar ya kamata mu zo mu ma mu yi masa halacci sannan mu girmama shi mu yi awarding din sa sakamakon irin gudunmawar da yake bayarwa. Iba mu kan mu shaida ne zo mu wannan office mu zo mun tada dalibai ƴan uwan mu waɗanda ya tallafa musu game da harkar gida wajen kamu haya a gaban mu akai mu kan mu shaida ne abinda muka faɗa akai ba ƙarya bane. A da wannan kungiya ta mutu saga as local government akwai irin wannan kungiyoyi na USG a makarantar Sa'ada Tirimi amma me saga mu ba mu da ita abubuwa na ci gaba za a yi ta kawo ana neman kungiyoyi amma ba mu da jagoranci. Wannan ta sa muka tashi hoɓɓasa ba dare ba rana muka nemi haɗin kan dalibai muka yi kokarin mu dawo da martabar wannan kungiya kuma mu zo nan gumba sai dan mu gabatar da wannan kungiya da shugabanci kuma karrama ga shi wannan honorable namu Yahaya Adamu Garin Ali.
Ko a matakin ku na kungiya mai dami-dami akai
hakika lokacin da muka yi creation din wannan kungiya honorable ya ba da gudunmawa 100% wajen rantsuwa da aka yi na wannan kungiya sannan na biyu haraka ta dalibai a baya a galisa da aka rike kamar shi tsohon president na USG Alhaji Garba hakika ya ba da gudunmawa 100% kuma muna sanar da irin gudunmawar da ya bayar muna da kuma mika godiya ga shi kansa uban gayya Dr. Abdullahi Umar Ganduje sakamakon yayi mana halarci mu a karamar hukumar Garko domin ya bawo mu kamai wannan babbar kujera da ya bayar ga shi tsohon MD na Daruwasa honorable Yahaya Adamu hakika mu ƴan Garko mu aka yi halarci kuma muke cin moriyarta.
Bayan kammala jawabin shugaban dalibai Muhammad Abdullahi Garko shi ma dai honorable Yahaya Adamu Garin Ali yayi godiya da wannan ziyara.
Abubuwa da kuka duba kuka ga ana yi musamman abin da ya shafi ilimi ya ba ku dama cewar ku zo ku karrama ni to alhamdulillah ba abin da zan ce sai dai nayi godiya kuma a wannan gaba nake so na yi wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje godiya saboda dama da ibani ni kuma nake tallafawa al'umma hukuma gwamnatin jihar Kano karkashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta sa cewar ilimi ya zama dole kuma kyauta a jihar Kano matsayin ku na yayyen daliban primary da secondary to ina kira a gare ku da ku ba da gudunmawar ku ga ƴan uwan ku kannan ku ƴaƴan ku waɗanda suke karamar hukumar Garko ta wajen basu tarbiya da basu horo idan kun koma gida lokacin da ake hutu wannan shi ma zai zama ɗaya daga cikin gudunmawa da zaka bawa harkan ilimi wanda gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta mai da shi kyauta kuma dole a fadin kuma daga bangaren mu cikin yardar Allah zamu iyayin mu duk lokacin da abun ilimi ya taso harka ta ilimi zamu koyi da mai girma gwamna mu ga inda za mu shiga tallafawa harkan ilimi a wannan karamar hukuma ta mu ta wannan award da aka bani madadina da iyalina ina muku godiya kwarai da gaske saboda wannan award of excellence da aka bani a wannan office na DG Ram nake so in ƙara tabbatar muku da cewa gwamnatin jihar Kano a wannan office ta bijiro da manya-manyan aikace-aikace da za ta gina tituna a yankunan mu na karkara a wannan shekara in Allah ya yarda za mu fara tsare-tsare wanda gwamnati za ta kashe naira miliyan 22,000 domin gina tituna a yankunan wannan tsari yayi nisa muna sa rai daga watan uku in Allah ya yarda za a fara kuma insha Allah za mu fara da titin kwanan garin Ali zuwa garin Ali.
Honorable Yahaya Adamu Garin Ali shi ma dai Kabiru BBC Dala yayin wata ziyara da kungiyar shekara wakida suka kaiwa gamayyar kungiyoyin da yake jagoranta dake yada an gizon jami'ar APC wacce ke da nufin karfafa zumunci dake akwai a tsakanin kungiyoyin biyu ya nuna muhimmancin sadaunan Kano Malam Ibrahim shekaru a tafiyar siyasar Kano da ma kasa baki daya.
duk mutumin da zai bada labari akan Saddauna muna cikin waɗanda zamu yi bayani akan abin da muka sani. Na farko dai Saddaunan Kano a matsayina na tsohon jami'in gwamnatin sa wanda nake masa kujera ta mai taimaka masa akan ayyuka na musamman duk abin da aka yi na taimakon al'umma da mu akai kuma duk irin alherin da Saddauna yayi da mu akai mun san komai gwamna ne da yake tausayin na ƙasa yake so kuma iga na ƙasa ya zama a sama. Kuma ina so in gaya muku wanda bai san Saddauna ba shine yake wahalar da kansa. Saddauna haka Allah ya halice shi domin yayi min principal a Gwammajawan haka ya taho mutum ne wanda duk mutum mai alheri mai sanya kyautata mai sanya taimaki al'umma Allah baya tabar da shi kuma duk mutumin da yake tunanin zai kai shi ƙasa ko zai iya hana shi ya motsi a rayuwa wallahi mutane suna wahalar da kansu ne irin waɗannan mutanen daban Allah yake yin su. Kuma mai girma Saddaunan Kano Allah ne ya san gaibu amma irin alherin da yayi na kyautatawa mutane da hidimtawa al'umma mara lafiya ba ma Kano ba Najeriya ba kai shi kasar waje ban san adadin mutanen da suka je suka aikin haji a gwamnatin Malam Ibrahim mu dinnan ba ma tafiya aikin haji sai mun tafi da mutane mutanen da suka mallaki gidaje Allah ne ya san adadin su mutanen da suka yi arziki Allah ne ya san adadin su saboda haka maganar ma wani rika tunanin zai hana Saddauna ya motsi a rayuwa wallahi yana wahalar da kansa ne. Kuma maganar da ake yi a yanzu ina so ku kwantar da hankalin da gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da sanata Malam Ibrahim Shekarau tafiya ce tsohuwar tafiya ba ta yau ba tafiya ce da suka taho a siyasance tun a da kuma suna da fahimtar juna duk da bambancin jam'iyya zaka ga in sun hadu suna girmama kansu bare kuma yanzu da ake jam'iyya daya saboda haka wanda suke tunanin ma za a farraka tsarin nan ko za a zo a yi farraku ko za a yi fada wallahi suna wahalar da kansu.
Kabiru BBC Dala. Yanzu sai sharhi da ke biyo bayan rahoton Bankin Duniya wanda ya bayyana cewa kaso 87 na yawan matalauta da ke Najeriya suna a yankin arewacin ƙasar nan ne tare da fayyace cewar kaso 12 su ne ke yankin kudu. Dr. Abdulsalam Kani ya ce wannan alƙaluma nasu ba abu ne sabo ba da suka shafa dawa duniya ya zo da fayyace dalilan da yasa aka bar arewan a baya tare da samar da hanyoyin da za a bi wajen ganin an magance wannan matsala.
Fiyama da shekara 7-10 baya dama arewacin Najeriya musamman Northwest da ake fada mun fi yawan al'umma da suke matalauta domin mu ne koma baya a bangaren ilimi yanzu ga wannan matsalar ta rashin tsaro da taimana katutu so idan mun kalla wannan abin daidai wa daida ne wannan rahoton nasu da suka bayyana.
To amma kuma duk inda aka ce akwai dimbu na mutane ko kuma dimbin matasa ma'ana abinda Bature a tulance yake cewa population a kasar da ta ci gaba an ga akan yi amfani da yawan umma wurin bunƙasa tattalin arziki da rage talaucin a cikin su
gaskiya ne. To in ka kalla dama ta nan bangaren abin takeici ne matuƙa tunda dai ga kasar China fiye da mutane biliyan 1 ga kasar India su ma biliyan 1 da doriya amma mu nan abin takeici ga yawan al'umma kamar yadda ka ambata ga yawan kasuwanni ga yawan ma'adanai ga yawan fadin kasar noma da muke da ita arewacin Najeriya amma abin takeici saboda ba mu da shugabanni nagari dukiyoyin al'umma da suke shigowa lalitar waɗannan jihohi guda 19 arewacin Najeriya ba sa tasrifi da wannan dukiyar ta hanyar da ya kamata ta hanyar da tattalin arzikin jihohin namu a guda 19 zai iya nimfa
dan haka ne ina mafita game da waɗannan matsaloli.
Bude na farko wajibi ne mu yi kokari mu samar da shugabanni nagari a arewacin Najeriya domin duk al'ummar da aka ce ba su da shugabanci nagari abubuwa za a samu tsaiko a cikin su. Abu na biyu dole ne abin da ya shafi wannan insecurity rashin tsaro in har tsaro bai samu a arewacin Najeriya musamman Northeast ba to abubuwa da dama na zuba hannun jari na ci gaban tattalin arzikin kasa zamu ci gaba da samun koma baya matuƙa hatta wannan yaki da rashawa da cin hanci da ake da shi a Najeriya zaka ga mafi yawancin gwamnonin da ake kama da 'yan siyasa sun fi yawa a arewacin Najeriya saboda haka yaki da rashawa da cin hanci da ake a arewacin Najeriya akwai buƙatar gwamnatoci su rubanya kokarin da suke yi a wajen wannan abin. Sannan abu na gaba idan ka kalli kudaden shiga na cikin gida da ake da shi a waɗannan jihohin yayi karanci matuƙa akwai buƙatar su bunƙasa kuɗaɗen shiga. Sannan abin da ya shafi cost of governance kuɗaɗe da ake kashewa wajen gudanar da gwamnati akwai buƙatar a rage. Sannan wancan bankin Bank of the North din nan akwai buƙatar a dawo da shi inda hali ma ya kamata kamar yadda ƴan uwan mu ƴan southern part of Nigeria suke da shi ce muna da akalla Northern Nigeria Development Commission wanda kowace jiha ko da kaso ɗaya ne na IGR ɗinta ta rika bayarwa domin samar da wannan commission din ya ci gaba da abubuwan da za su farfado da tattalin arzikin mu.
Amma bangaren matasa da muke da su birjik marasa aikin yi su ba wata rawa da za su iya takawa a karan kansu don a rage wannan matsala.
Gaskiya mu a matsayin mu na matasa ya kamata mu sani ko da addinin musulunci ya zo da tsari na mutum ya tashi ya nema zaman banza da muka sa a gaba, zaman bakin titi, zaman waye muna jiran gwamnati ta mana komai, mu sani wannan abun ba zai haifar mana da dame ido ba. Sannan amfani da ɗan siyasa suke yi da mu matasa wajen banga siyasa da abubuwa masu kama da haka, ya kamata mu sani wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da ya sa talauci ya mana katutu a arewacin Najeriya.
Dr. Abdulsalam Kani kenan, masanin tattalin arziki a nan Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasiru Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman da sauran da ku Khalid Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.